Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan lasariyar Laraba. Lasariya na ranan Lahadi 15 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21 da 25 sai kuma 60. A Jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A kuma su kuma ana samun mu Alpha Radio. Bayan haka kuma za a same mu a duniyar gizo ta voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da Sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
A Somalia, yawan waɗanda suka halaka sakamakon mummunan harin bam da aka yi amfani da motar dakon kaya a Mogadishu ya haura zuwa metan da 30. Wata gamayyar mayakan ISIS a birnin Raqqa na Siriya sun kwashe nasu sun bar birnin ƙarƙashin wata yarjejeniyar janyewa da suka kulla da mayakan sakai da ke samun goyon bayan Amurka. Gobe Litinin, idan Allah ya kaimu, ake saran ci gaba da shawarwari tsakanin kasashen Afghanistan da Pakistan da China da Amurka a birnin Oman, wani sabon yunkuri na samun maslaha kan yakin na Afghanistan.
To ko bayan kun gaba jin labaran, za ku ji hiran Sahabu Aliyu da Dr. Usman Bugaji akan batun sake tsarin Najeriya da kuma tasirin lokacin da aka ɗauki wannan batun. To sai dai bakon namu cewa yayi.
To ni dai nayi aiki da Obasanjo. Na san shi sanin da duk abin da ya faɗa ban yadda. Duk abin da zai faɗa zan aje shi gefe guda. Yana cikin wanda suka haddasa mana wannan matsalolin da muke fuskanta.
To muna da kuma rahoto daga kasar Ghana game da kokari da hukumomin kasar suke yi na ganin cewa sun inganta amfanin gona da suke aikewa zuwa kasashen Turai. Akwai kuma maimaicin shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Yawan waɗanda suka halaka sakamakon mummunan harin bam da aka yi amfani da motar dakon kaya a birnin Mogadishu ya haura zuwa mutum metan da 30. Kamar yadda mukaddashin kakakin majalisar dokokin ƙasar Abshir Muhammad Ahmed ya gaya muryar Amurka, mutane fiye da metan ne kuma suka jikkata, ciki har da wani wakilin muryar Amurka. Shugaban ƙasar Muhammad Abdullahi Farmajo ya ce ƙasar za ta yi zaman makoki na kwanaki uku domin jimamin rayukan da suka salwanta na mutane da ba su aikata laifin komai ba. Haka zalika ya ba da umarnin a sauke tutocin ƙasar ƙasa-ƙasa. Hakanan shugaba Farmajo ya yi kira ga 'yan ƙasar su haɗa kai don yaƙar ta'addanci, yana cewa lokaci ya yi da ya kamata mu haɗa kai mu yi addu'o'i tare, ta'addanci dai ba zai samu nasara ba. Jiya Asabar ne aka yi hari a mararrabar hanyoyi da ake kira zobe da aka yi yawan zirga-zirga a kai a Mogadishu, babban birnin ƙasar. Wata gamayyar mayakan ISIS a birnin Raqqa a Siriya sun kwashe nasu sun bar birnin ƙarƙashin wata yarjejeniyar janyewa da suka cimma da mayakan sa-kai da ke samun goyon bayan Amurka waɗanda suka yi wa 'yan bindigar na ISIS zobe. Wani kakakin mayakan da Amurka ke mara baya ya faɗa yau Alhadi cewa mayakan na ISIS sun kama fararen hula da za su yi amfani da su a zaman garkuwa. A halin da ake ciki kuma ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin 'yan tabayen na Siriya da ake kira Syrian Democratic Forces da Amurka ke mara baya da kuma 'yan ISIS ɗin. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci wani kakakin 'yan tabayen na Siriya, yana cewa an kammala yakin amma ana ci gaba da faɗa kan 'yan bindigar da suka rage a cikin wannan birni. Tun farko wani mai magana da yawun 'yan tabayen ya ce duk wani ɗan ISIS da ya saura a cikin birnin na Raqqa za a tilasta masa yin saranda ko kuma ya halaka. Wato ranar Juma'a, ɗaruruwan farar hula ne suka tsere daga birnin domin kaucewa dannawar ƙarshen da 'yan tawayen suke shirin yi domin ƙwato birnin daga hannun mayakan na ISIS. Gobe Litinin ne, idan Allah ya kaimu, ake sa ran ci gaba da shawarwari tsakanin ƙasashen Afghanistan da Pakistan da China da Amurka a birnin Oman, wani sabon yunkuri na samun maslaha kan yakin Afghanistan. Taron na ƙasashen hudu da aka fi sani da lakabin QCG da za a yi a yankin Gulf an samu tsaiko na watanni 16. Manyan jami'ai a ma'aikatun ƙasashen waje na waɗannan ƙasashe su za su wakilci ƙasashen nasu a wannan taro. Kwamitin na kasashen hudu an kafa shi ne a cikin watan Janairu shekara ta 2016. Burinsa shine kowace ƙasa ta yi amfani da martabar ta kan gwamnatin Afghanistan da mayakan sa kai na Taliban su zaɓi shawarwari a zaman hanyar da tafi dacewa wajen shawo kan wannan rikici. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Venezuela ɗan ƙasar sun tafi rumfunan zaɓe yau Lahadi domin kada ƙuri'ar zaɓen gwamnoni 23 a duk faɗin jihar a ƙuri'ar da ake kallo a zaman zakaran gwajin dafi na shugaban ƙasar mai ra'ayin gurguzu da ke tsaka mai wuya. Wato an shirya an dama dai a bara aka shirya gudanar da zaɓuɓɓukan amma hukumar zaɓen ƙasar mai goyon bayan Maduro ta jinkirta shi saboda ƙuri'ar ra'ayin jama'a ya nuna cewa jam'iyyar 'yan gurguzu ta shugaba Maduro za ta sha mummunar kaye. Ana jin cewa ko da 'yan hamayya sun lashe galibin jihohin babu tabbas za su samu ikon tafiyar da al'amura a yankunansu. Masu hamayya da gwamnati suna shakkun ma hukumar zaɓen za ta gudanar da zaɓe sahihi. Shugaba Maduro dai ya jaddada cewa sabbin gwamnonin bayan sun yi rantsuwar kama aiki za su miƙa wuya ne ga majalisar rubuta sabon tsarin mulkin ƙasar wacce ta kwace iko daga hannun majalisar dokokin ƙasar wacce 'yan hamayya suka mamaye. Haka ma a Austria an buɗe rumfunan zaɓe a zaɓen ƙuri'a-ƙuri'a da masu fashin baƙi suka ce zai kai ga sake farfadowar jam'iyyar masu ra'ayin riƙau. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna goyon baya ga Sebastian Kurz ɗan shekara 31 da haihuwa wanda shine shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazanjiya wanda har wa yau shine kuma ministan harkokin wajen ƙasar wanda aka wato wanda ya samu nasara sake farfado da wannan jam'iyya matakin da ya ƙarfafa gwiwar masu matsanancin ra'ayin riƙau wato bayan da gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar ta ruguje. Batun baƙin haure ko kuma shige da fice shine mamaye yaƙin neman zaɓe. Austria wacce al'ummarta da kaɗan ta gaza miliyan 9 ta karɓi masu neman mafakar siyasa ko kuma 'yan cirani 90,000 a shekara ta 2015 galibinsu musulmi a lokacin da ake fama da matsalar 'yan gudun hijira. To wannan matakin ya janyo goyon baya ga masu matsanancin ra'ayin riƙau ko kuma ƙyamar baƙi waɗanda suke goyon bayan a tsananta dokokin shige da fice. Wutar daji a jihar California a nan Amurka wacce ta yi ɓarna a sanannen yankin da ake noma da haɗa bara sannan da ake kira wayan da Turanci tana ƙara yaɗuwa bayan mako ɗaya wutar tana ci gobarar da jihar ba ta taɓa ganin irinta ba a tarihi. Yawan waɗanda gobarar ta halaka yanzu ya haura zuwa 40 ya zuwa jiya Asabar yayin da wuta daban-daban 16 take ci gaba da ƙonawa. A gefe ɗaya kuma wutar girman a gefe ɗaya kawai ma wutan ko kuma girman wutan ya kai kilomita 160 ta ƙona gidaje da wuraren kasuwanci 5,700 kuma mutane kimanin 100,000 ne suka gudu daga gidajensu amma wasu sun itashi.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, masana da masu sharhi akan harkokin yau da kullum a ƙasar Najeriya na ci gaba da faɗan albarkacin bakinsu akan batun sake tsarin Najeriya da kuma irin tasiri da wannan abu zai yi ga ƙasar. Abokin aiki na Sahabu Aliyu ya tattauna da Dr. Usman Bugaji dan siyasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum kuma ga hirar ta su.
Menene ke hura wannan wutar kuma me yasa al'amarin maganan cewa gyara fasalin kasar yafi kamari ko tsanani a daidai wannan lokaci? Shin saboda dan arewa ke mulkin kasar yanzu a kodi da kurakurai ne a yadda gwamnatin take tafiya yasa waɗannan kiraye-kirayen suka yi yawa yanzu? Ko me ke assasa wannan batu na cewa a sake fasalin Najeriya?
To ni ina ga biyu ce ta haɗu, kaga dai ɗan arewan ne yake yi amma kuma mulkin namu na ɗan arewan har yanzu ya kasa fito da wata mafita sahihiya wadda za ta tsaya ta ce ga abin da ya kamata a yi. Ya kamata mu yarda da cewa mun yi jinkiri, jinkirin na ya cutar da mu. Wancan bangare kuma dama jira ake. Dama ka sani yanda kasar take tafiya da an ce dan arewa ne da kodin dama za su taso da wasu bukatu nasu wanda yana nuni ne ga cewa kila kafin nan a lokacin da nasu yake yi suna ganin kamar ba sa samun abinda ko kuma in nasu yana yi suna samun wani abu wanda ya dare na saura to yanzu ba sa samu sai ka bar su yi amma shi kansa wannan ka san kuskure ne da in ana son a zauna lafiya sai an gyara shi mu muna ganin a matsayin mu na mutanen arewa wannan abin da ake yi mu dauke shi dama ce da muke da ita na mu ma mu kawo gyare-gyaren nan tunda ai kasan nan ta mu ce duka baki daya ba wanda ya isa ya zo ya mana tilas kuma ba wanda ya iso ya kawo gyaran da mu ba mu yarda da shi ba kuma da kai hanyoyi da ake bi sanannu wanda aka shimfida su a tsarin mulki idan ana son a gyaran nan kuma in idan ma za a yi wani gyaran ai su za a bi ba wata ba wani abu za a yi ba saboda haka ba mu da haufi kuma ba mu da shakka mu ma mu zo mu kawo namu gyare-gyaren kuma wasu abubuwan da suka fadan da ba mu yarda da su ba mu ce ba mu yarda da su ba kuma mu kawo tsarin da ko kuma mu kawo hanyar da ya kamata a yi tunda abu ne na in baka yarda ba wannan bai da sai a zauna a zaure a tattauna to kaga wannan abin da kake neman nafa ba zai yi ba ka tsaya ga abin da zai yi
Dr. Bugaji arewa da kake magana wacce na sani gabanin ko kuma daidai lokacin da aka zabi Shehu Shagari ba ita ce arewar yau ba da rarrabuwar kauna tsakanin musulmi da kristan wadda a da babu wannan koda a jihohi an samu bambanci an yi wannan amma aka zo zaben kasa da musulmin arewa da kristan arewa baki ɗaya suke magana a zamanin yau an samu rarrabuwar ka a fili an samu faraka tsakanin waɗannan jinsuna ko kuma al'umar arewa kun dinke wannan baraka a zaman
sahabu ina tabbatar maka rauni ne na shugabannin arewa ya kawo aka samu wannan ka koma baya lokacin Sardauna ai babu ko ba suke shugabancin ba amma babu saboda ka rauni ne namu kuma mun gane haka kuma an dauki hanyar gyarawa kuma ina tabbatar maka yanda muke magana da shi shugaba na dattawan arewa Paul Onongo yanzu da irin maganganun da muka yi da wasu gwamnonin da waɗanda muke dai magana su nayi imani cewa wannan abin za a iya gyarawa ne cikin lokaci kankani dama hadama da zari na mutanen arewa da kin kawo shugabannin da suka dace waɗanda shugabanni ne ba ilimi babu natsuwa ma a cikin kawunan su kuma ba abinda suke hari sai baitul mali a sace kuɗi ba san abinda inda za a ba
da karanta cewa shugaba Obasanjo yake duk masu magana cewa ana akwai bukatar wai wani federaliya akwai wani bukatar wai a rage wasu haƙoƙi amma yace mutane da ba su san abin kuma masu san zuciya ba Najeriya ba ta bukatan irin waɗannan abubuwa baki ɗayan su menene ra'ayinka kan
to ni dai nayi aiki da Obasanjo na san shi sanin da duk abin da ya faɗa ban yarda duk abin da zai faɗa zan aje shi gefe guda yana cikin wanda suka haddasa mana wannan matsalolin da muke fuskanta na san shi sani gwargwado ma'ana ba wani mutum bane yake hange daga nesa na zauna ba kowa daga ni sai shi na mun yi abubuwa tare duk abin da Obasanjo zai faɗa maka tattara shi zani aje shi gefe guda
saboda
mutum ne wanda dama can wato ban san abubuwan da ya bada yana shugaban kasa na soja wanda suka zauna shi zasu ne amma ni abinda na gani mutum ne wanda yake son kanshi ko mutum ne wanda bai iya tsaida magana ko mutum ne wanda yake ba abinda ya sa gaba sai yanda zai samu wani abu ya lalata sauran abubuwa don abinda ya mana kenan a kasa ba tun kafin a kai ga inda ya nemi wucewa na fahimci haka kuma da ya nemi tazarce mun ga irin abubuwan da ya rusa kasar don bai samu abin da yake so ba saboda haka ni kam ni dai Usman duk abin da Obasanjo ya faɗa tattara shi zan yi aje ko magana sama ba na yi
a haf jama'a duka wanda ya yau zai hirgita salga ba
to madalla Dr. Usman Bugaji kenan a tattaunawarsa da Sabo Aliyu ita kuwa kasar Ghana ta himmantu ne wurin ganin ta inganta amfanin gona da take aikiwa zuwa kasashen Turai to ko menene yasa kasar ta dau wannan matakin a daidai wannan lokaci ga Ridwan Muktar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto daga birnin Accra
Tun a shekara ta 2015 kungiyar ta EU ta yi wa Ghana barazanar za ta ja kunninta dangane da wasu kayan lambu na ta dauke da tsutsotsi da aka aika kasuwannin Turai waɗanda kansu isa duka sun rube. Alatiras Ghana ta dakatar da aikiwa da irin waɗannan kaya waje tsawon watanni uku bayan kungiyar ta EU ta sake samun wasu kayan dauke da guba. Ko da yake dai an dage haramcin daga bisani, hukumomin kasar ba su yi kasa a guya ba, domin kuwa sun dukufa ka'in da na'in wurin gano sababin abin da ya faru da yadda za a yi maganin su. An kuma dora wa hukumar kare shuke-shuke da ka'idodin aiki nauyin binciken dalilan rashin bin ka'idodin kungiyar ta EU na tabbatar da kyawun kayan lambu din. Professor Alex Dodu ne director hukumar kula da kyawun kaya, ya bayyana cewa
the German government supported the Ghana Standards Authority to establish.
Gwamnatin Jamus ta taimakawa hukumar tabbatar da kyawun kaya ta kasar Ghana ta kafa cibiyar nazarce-nazarce domin tabbatar da cewa duk yan itaci da sauran kayayyaki da ke fita zuwa kasashen Turai sun kai matsayi a zancen inganci da kungiyar tarayyar Turan ke bukata.
From one country to the other, they say it doesn't meet this dossier or this quality or this.
Da kuwa na tuntubi Malam Musa, wadda manomi ne na kayan lambu, yadda aka yi kayan nasu ki samu matsala, ya bayyana da inda matsalar ke fitowa.
Wannan abin ya safe wadanda suke siye, wurin mutum na ɗaya da shi. Amma ba mu cikin gadin nan ne abin ya safe ba. Zaman gyara abin ne, Turawan sun gan kama abin na da kyau. In an fito da shi wurinmu nan, an je da shi wurin, sun je su yi ribagen nan. To wannan ribagen nan kayan da suke sa daga wurin shi ke kawo wannan masara da wurinsu.
Amma shi Malam Shu'aibu ya koka ne game da matsalar rashin kasuwa, ya kuma bukaci taimakon gwamnati.
Kasuwan nan ne ya yi sanye kana da matsala mu kenan. Taimako wanda muna nema da to a bude muna kasuwa da kasan da muna aiki da su nan gana, kuma inda gwamnati ya tange mu ya samu wani fili kuma ya ba mu, ina da kyau kasan ya yi muna kankani.
Sai dai a bangaren masu kasuwancin kayan lambun da ɗiyan itace na nan gida sun nuna kosawarsu game da bayyanar tarin kantuna na 'yan cirani da ke shigowa da kayansu daga ƙetare. Hakan na matukan addaban kasuwancinsu. Mu da ke sayar da kayan nan, za ka fito da kayanka sai a barka da su, domin in ka faɗi farashinsu sai a rinka faɗan cewar na kantuna sun fi sauƙi. Roko muke yi, hukuma ta taimaka mana. Hukumomi dai tuni sun ka fara waye kan waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a wannan fage, musamman ƙananan manoma, domin tabbatar da an samu bakin zaren warware abubuwa da suka zama sanadin azawa Ghana karamcin fita da kayan lambun ta waje. Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Redwan Muktar Abbas kenan. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu mu a nan Washington karfe 11:19 kenan na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirinmu na wannan mako zai dubi ne kan wutar dajin da ta mamaye arewacin jihar California, yayin da ma'aikatan kwana-kwana ke kokarin shawo kanta ya zuwa lokacin hada wannan rahoto. Sunana Mahmud Lalo. A daidai lokacin hada wannan shiri, wutar dajin da ta karaɗe arewacin California na ci gaba da ruruwa. Sanadiyar iska da ke kadawa, lamarin da ya tilastawa dubin dubatan mutane ficewa daga muhallansu. A ƙaramar hukumar Sonoma da ke California, wutar dajin ta yi ta ruruwa a unguwanni har da magonakin jama'a, kuma hukumomi na ci gaba da nuna damuwa domin kada iska ta sauya akalar wutar zuwa yankunan da bala'in bai shafa ba. Dave Larson da ke zaune a unguwar Glen Ellen ya yi ta maza ya koma gidansa domin ya cici kyanwoyinsa sannan ya duba ya ga ko gidajen makwabtansa na nan daram.
It was his lightest day because the fire was so big behind my house. I had intentions of staying and fighting the fire, but
wutar ta sa ko ina ya haske kamar tsakar rana saboda irin girmanta. Musamman a bayan gidana, na yi tunanin tsayawa na ƙoƙarin kashe wutar, to amma akwai curin wuta da ke faɗowa kamar girman akwati. Saboda haka sai na ɗauki muhimman abubuwa kamar katin shaida da fasfot ɗina, sannan na kwashe sauran lokaci ina neman kyanwoyina, na kuma yi nasarar samun ɗaya, sai na shiga mota na fice. Sa'o'i uku bayan da na dawo, sai na tara komai ya ƙone. A wurina wannan kamar an saki makamin nukiliya ne. Na kwashe kwanaki biyu ina tunanin abin kamar a mafarki, amma sai na ga ba ni da komai. Aikin da nake yi kulmi ya watse, yanzu haka kayan wanne a jikina, abin ya yi bambarkwai.
Absolutely everything was gone.
Dumbin ma'aikatan kwana-kwana ne suka ɗunguma domin taimakawa wajen kashe wannan wuta, amma duk da haka wutar ta ci gaba da ci. Ta ko'ina kawai ga sai ka ga itatuwan wutar lantarki da suka zube, amma abin da ma'aikatan kashe gobaran suka fi mai da hankali a kai shi ne a daƙile ƙananan curin wuta kafin su faɗaɗa. Captain Gordon O'Brien shi ne shugaban ma'aikatan kashe gobara a yankin Alameda.
We have red flag warnings for wind and
muna tura gargaɗi kan yiwuwar iska ta kaɗa wutar zuwa wasu yankuna. Lura da irin wutar da muke fuskanta. Ana sa ran za su cinye a lokaci guda. Saboda haka, ba mu mai da hankali wajen daƙile wutar ba. Mun fi mai da hankali ne wajen kare gine-gine da ke kan hanyar wutar da sauran abubuwa.
Aƙalla mutane sama da 20 ne suka mutu a wannan wutar daji, sannan ba a ga wasu da dama ba. A ranar Laraba ta gabata aka sake ba da sabon umarnin neman mutane su fice daga wasu yankuna. Sai dai duk da ɓarnar da wutar ta yi, Dave Larson da gidansa ya ƙone ƙurmus, ya samu wani abin amfani a gidan nasa wanda ya gina a shekarar 2004.
One thing that I really kicked myself for not grabbing before the fire came was my grandfather's 100-year-old.
Wani abu da ya ci mun tuwa ƙwarya shi ne da nan manta ban ɗauki bindigar mahaifina ba, wacce ta kai shekaru 100, wacce kuma da ita aka harbe shi lokacin yaƙin duniya na biyu. Wannan abin mamaki ne. A lokacin da na batta tana kusa da wani akwatin talabijin ɗina, wanda shi ta ne na rike.
Tuza dai a kwashe makonni kafin a gane ainihin irin ɓarnar da wannan wutar daji ta yi. Da kuma tsawon lokaci da za a ɗauka kafin rayuwa ta koma kamar yadda take a da, yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wannan wuta ta daji a jihar ta California. To, a wani labari na daban kuma, a yau ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai janye goyon bayan ƙasar ga matsayin da aka cimma ta daƙile shirin makamin nukiliyan Iran, amma kuma ya sauye ra'ayinsa kan soke shirin. A maimakon haka, ana sa ran zai shimfiɗa sabbin tsare-tsare kan wannan yarjejeniya. Ana hasashen mai yiwuwa shugaba Trump ya bayyana cewar matsayin da aka cimma da hukumomin Washington da wasu ƙasashe biyar a shekarar 2015 ba ta kare wani muradin Amurka ta fuskar tsaro. Wannan mataki da ake sa ran zai ɗauka zai baiwa majalisar dokokin ƙasar wa'adin kwanaki 60 domin ta yi dubi ko ya cancanta a maido da takunkumin da aka saka wa Iran a baya ko kuma a'a. Da yawa dai daga cikin 'yan Republicans da 'yan Democrat ba sa goyon bayan maido da takunkumin wanda zai sa a soke wannan yarjejeniya. Kuma rahotanni sun nuna cewa akwai alamu shugaba Trump zai nemi majalisar ta maido da takunkumin. Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman ma Salihu Garba da Sarfila Hashim Gumel, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, madalla a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. sakon farko na cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta samar wa asibitocin Najeriya kayan aikin zamani ba wai hana likitoci aiki a asibitoci masu zaman kansu ba daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe wannan sakon na cewa haba shugaba Donald Trump kada ka manta cewa mulki baya dorewa koda musulmi ne muddin akwai zalunci amma mulki yana dorewa muddin akwai adalci koda kuwa kafiri ne domin ba gaskiya ne ba ka rika masawa kasar Iran akan makaman nukiliya a hannu daya ka bar kasar Koriya ta Arewa kamar an aiki bawa garin su daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi wannan sakon na cewa muna jinjinawa rundunar sojojin Najeriya bisa samame da suka kai na hallaka mayakan Boko Haram da dama a jihar Borno Allah ya kara ba su nasara akan dukkan masu aikata miyagun laifuka a fadin kasar nan amin daga Alhaji Namarke direban mota faki da Isuhun Dila faki wannan sako kuma na cewa salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya a madadin al'umman garin Mahuta da kewaye muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaka ya kawo mana kujerar ES a garin hukumar Dandume a ƙarƙashin Alhaji Umaru Amiru mai gizo domin ci gaban ilimi a garin hukumar Dandume da ma jihar Katsina baki daya sako daga Abba Sa'ad Mahuta Sakonmu na gaba ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa muddin ana so a inganta harkokin ilimi a Najeriya to lalle sai an kirkiri dokar da za ta tirsasa jami'an gwamnati barin ƴaƴan su su yi karatu a makaranta guda da ƴaƴan talakawa wannan sako na cewa fatan alheri VOA Hausa muna jajantawa al'umman kasar Africa sakamakon hadarin jirgin dakon kaya a kusa da gabar tekun kasar muna fatan Allah ya kare aukuwar hakan nan gaba amin daga Alhaji Umar Forever da Alhaji Ado Yaro da Alhaji Biradada Patiscom a jihar Yobe sako mu na gaba ya fito daga Yusuf M Ramadan mai gwambawa daga jihar Gombe Nigeria Yace samun mutane 45 da kasancewa ƴan Boko Haram a ci gaba da shari'a da ake yi wa waɗanda ake zarge da zama ƴan Boko Haram wannan babban nasara ce muna fatan za a yanke musu hukunci da ya dace da su Sakonmu na ƙarshe na cewa muna taya tsohuwar ministan al'adun ƙasar Faransa Audrey Azoulay murnar samun matsayin sabon director general ta hukumar bunƙasa ilimi kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya sako daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Nguru jihar Yobe Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
A Somalia yawan waɗanda suka halaka sakamakon mummunan harin bom da aka yi amfani da motar da kun kaya a birnin Mogadishu ya haura zuwa mai 130 kamar yadda mukaddashin kakakin majalisar dokokin kasar Abshir Muhammad Ahmed ya gaya muryar Amurka. Mutane kuma fiye da mai tanne suka jikkata ciki har da wakilin muryar na Amurka. Shugaban kasar Muhammad Abdullahi Farmajo ya ce kasar za ta yi zaman makoki na kwanaki uku domin jimamin rayuka da suka salwanta na mutane da ba su san aikata laifin komai ba. Haka zalika an sauke tutocin kasar ƙasa. Haka shugaba Farmajo ya kira ga ƴan kasar su haɗa kai don su yaƙi ta'addanci yana cewa lokaci ya yi da ya kamata mu haɗa kai mu yaƙi mu yi addu'o'i tare ta'addanci ba zai samu nasara ba. Wata gamayyar mayakan ISIS a birnin Raqqa na kasar Syria sun kwashe nasu sun bar birnin garkashin wata yarjejeniyar da suka cimmawa da mayakan sa kai da ke samun goyon bayan Amurka waɗanda suka yi wa ƴan bindigar na ISIS zobe. Wani kakakin mayakan da Amurka ke mara ba ya faɗa yau Lahadi cewa mayakan na ISIS sun kafa fararen hula za suna amfani da su a zaman garkuwa. A halin da ake ci kuma ana ci gaba da gwabza fada tsakanin ƴan tawayen na Syria da ake kira Syrian Democratic Forces da kuma da Amurka ke mara baya da mayakan na ISIS. Gobe Litinin idan Allah kai mu ke sa ran ci gaba da shawarwari tsakanin kasashen Afghanistan da Pakistan da China da Amurka a birnin Oman a wani sabon yunkuri na neman maslaha kan yakin Afghanistan. Taron na kasashen hudu da aka fi ko kuma aka sa lakabin QCG da za a yi a yankin Gulf an sami tsaiko na watanni 16 manyan jami'ai a ma'aikatun kasashen wajen kasashen su za su wakilci kasashen su a wannan taro. Kwamitin na kasashe hudu an kafa shi ne cikin watan Janairun shekara ta 2016. Haka nan burinsa shi ne kowace kasa ta yi amfani da martabanta kan gwamnatin Afghanistan da mayakan sa kai na galibin zuwansu.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma gobe kenan idan Allah ya kai mu da safe za ku ji wasu abokan aikin mu da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin Sabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya taimaka ya shirya ya bada umarni Malam Sidi da injiniyan mu na wannan lokacin Mr. Alphonsus Babaya ko Bakiri ne ke sallama da ku a huta lafiya.